الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن من واجب العلماء والدعاء وطلبة العلم دعوة الناس إلى تعاليم هذا الدين الحنيف والتمسك بحبل الله تعالى والسير على الصراط المستقيم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في تفسير حبل الله الجماعة، وذكر بأسانيد أخرى عن غيره من السلف في تفسير حبل الله بأقوال، منها القرآن، ومنها الإخلاص لله تعالى، ومنها الإسلام. ثم قال: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاستماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله تعالى. ثم إننا نتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي أمير مدينة كانو الهادي الدكتور آدو بايرو على استضافته لنا بالأمر واستماعه لشكوانا التي تتضمن بعض الاستفزازات التي يتعرض لها الإخوة السلفيون في مدينة كانو، ووعده لنا بالنظر في شكوانا واتخاذ اللازم حيالها، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ينادي جسدين سننن أبو أولون كون قيادة جسدين تيكون مسلمين مزنسو كوماتا muhimmancin haduwar sahu na al'ummar musulmai, dunkuwar al'umma da haduwar kanta da samun fahimtar juna a tsakankanin ƴaƴanta, tare da bambancin yare, tare da bambancin launin fata, tare da bambancin gari ko ƙasashe ko jihohi, bambancin yarukan mutane da ƙabilunsu da launin fatar su ba komai bane ba illa aya cikin ayoyin Ubangiji ta'ala wanda ya ambata a cikin suratul Rum, yace: wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alamin. Lalle yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuna samuwarsa da tantantar ay masa bauta shi kadai tallin tal, bambancin launin fatarku, bambancin yarukanku, hikima ce ta Ubangiji ta'ala, aya ce daga cikin ayoyinsa, samunmu mabambanta juna ta fuskar yare da muke magana da shi ko launin fata ko garuruwan. Wannan baya hana kasancewar mu al'umma ɗaya in dukkanmu mun yi riko da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ubangiji ta'ala ya ambace mu da suna umma, al'umma guda ɗaya, bai ce ba al'ummomi, cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Lalle wannan al'umma ta ku ta musulunci al'umma ce guda ɗaya, kuma ni ne ubangijin ku bauta min. Mu musulmi ba ƙungiyoyi ba ne masu faɗa da juna ko yasar juna, matuƙar mun tsaya akan tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, akan tabarkinsa, akan shiriyarsa. Mu musulmi ba ƙabilu ne masu faɗace-faɗace ba. Mu musulmi da ɗai ba mu samu lasisi daga ayoyin Al-Qur'ani ko ƙarƙashin abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, cewa mu ɗauki kan sakali, mu ɗauki makamai, mu yaƙi juna, mu farba juna. Al'umma ce guda ɗaya wadda Allah yake so ta kasance akan tsari ɗaya. Haɗuwar sahun musulmi, ɗayantuwar kalmar su ba zai tabbata ba sai an tabbatar da waɗansu al'amura masu tarin yawa waɗanda Ubangiji ta'ala ya ambata manzansa ya ambace su cikin hadisi. Ɗaya daga cikinsu da haƙiƙu mabda'ul ukhuwa, tabbatar da yan'uwantaka ta imani, yan'uwantaka ta musulunci, yan'uwantakar da bata san bambancin gari ko bambancin launin fata ko bambancin kabila ko bambancin sana'a ba. Ubangiji ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa, lalle ku sani mu'minai yan'uwan juna ne. Manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum. Musulmai gaba ɗayan su tatakafa'u dima'uhum, jinin su tsadar su daya. Ba bambanci tsakanin mace da namijin su, ba bambanci tsakanin babba da yaron su, ba bambanci tsakanin mawadaci ko mai mulki da talakawan cikin su. Kowane daya kafin ya zama wane sunan shi musulmi, kuma baya fata a kashe shi akan kalmar wane din nan ba tare da kalmar musulunci ba. Dan haka tsadar su daya, mutuncin su daya a wajen Allah. Har ma in an samu wanda ya fita kawa, to ya fi ɗayan samun riba ta kusanci zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma yas'a bi dhimmatihim adnahum, ɗaya daga cikinsu in ya kulla alkawali tsakaninsu da kafiri cewa ya amintar da jininsa, dole sauran musulmai ma su tsare jinin wannan kafirin, da ɗan uwansu musulmi guda ɗaya siyo musu bashin tsare jininsa. Sannan kuma gaba ɗayan musulmi sukan dunkule ne su fuskanci ƙalubalen da yake fuskantar su a matsayinsu na al'umma. Samuwar ƴan uwantaka ɗaya ce daga cikin dalilan da sai in an same su ne sannan al'umma ta zama al'umma ta musulunci. Abu na biyu, tabbatar da soyayya da ƙaunar juna. Manzon Allah ya ce al'amuran guda uku dukkan wanda ya same su alal haƙiƙa ya samu zaɓin imani. Abu na farko, Allah maɗaukakin sarki da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su zama su ne abin ƙauna a wurin ka sama da komai a duniya. Abu na biyu, ya kasance kana ƙaunar ɗan uwanka musulmi ba dan komai ba sai dan Allah. Gwargwadon yadda yake tsaye daren da kan akan koyarwar Qur'ani da hadisi, sai kaji kana kaunarsa ba dan ya taɓe maka alfarma ba, ba dan ya taɓe maka kyauta ba, ba dan kana sa ran gobe ko jibi zai maka kyauta ko wata alfarma ba, kana son shi dan Allah. Abu na uku, mutum ya kyamutu komawa cikin kafirci tunda Allah ya jire da shi ya zama musulmi, irin yadda yake kyamar a dauke shi a jefa shi cikin wuta. Manzo Allah ya ce dukkan wanda ya samu wannan, to ya samu yankuntaka, ya samu wato ainihin zaƙin imani. Sannan a cikin wani hadisin yace awsaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah, daya daga cikin mafi kwari igiyoyi na imani wato ainihin so dan Allah da kuma ki dan Allah. Sannan manzon Allah ya sake cewa cikin hadisin Ubada ibn Samit yace Allah madaukakin sarki ya ce soyayya ta tabbata ga dukkan masu kaunan juna saboda ni, soyayya ta tabbata ga dukkan masu zumunci da juna saboda ni, soyayya ta tabbata ga masu ziyartar juna saboda ni, soyayya ta tabbata ga masu taimakekeniya da juna, da yawa juna kyauta amma saboda ni. A ƙarshe sai Allah madaukaki ce al-mutahabbuna fi, kun ga masu kaunar juna saboda ni, ala manabir min nur, za a gansu akan waɗansu tuddai na haske. Manabir jam'i ne na minbari, minbar kuma abu mai tudu wanda idan mutum ya hayo zai kera ƴan uwansa. Masu kaunar juna saboda Allah akan ka'idar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, za a kansu akan wani tudu na haske ranar tashin kiyama. Allah maɗaukaki ya ce da annabawa da siddiƙai da shahidai ma har suna musu wato suna taya su murnar cewa su ma ina a ɗora su kan wannan tudun. Ba wai dan sun samu matsayin da yake da na annabawa ba, ka iya bin mutum matsayi a duniya amma tare da haka Allah ya baka wani abu guda ɗaya da zai jiki ma yana sha'awar ya samu wannan abun duk da kai kana da wanda ya fi naki. Wannan falala ce da take tabbata ga masu ƙaunar juna saboda Allah. Samuwar wannan a cikin al'umma ɗaya ne da ke mai da al'umma ta zama na al'umma. Abu na uku, da haƙiƙu mabda'in nusra, tabbatar da taimakekeniya da juna. Allah maɗaukaki ya ce dangane da musulmai wajen alaƙa su da juna, wa in tansarukum fi dini fa alaykum an-nasr, in waɗansu ƴan uwanku musulmi kuna daga Kano suka nemi agajinku da taimakonku daga Sokoto ko Lagos ko Akwa Ibom ko Kamaru ko Chadi ko wata tsuwa ta duniya wani wuri mai nisa, suka nemi ku taimake su a addini, fa alaykum an-nasr, Allah ya zama wajibi ku taimake su. Dan yana daga cikin wajibin ƴan uwantaka ta musulunci taimakon juna, kuma yana daga cikin abin da ke sa al'umma ta zama al'umma taimakon juna. Manzon Allah ya lissafa haƙƙoƙi da ya zama wajibi akan kowane musulmi dangane da musulmi dan uwansa. Cikin abin da ya lissafa ya nuna cewa ka taimaki dan uwanka musulmi idan ya nemi taimakonka. Sannan abu na hudu daga cikin abin da ke mayar da al'umma ta zama al'umma, rashin hasada, rashin ƙin juna, rashin gaba da juna, rashin dukkan wani mugun hali na tir da wuce Allah wadai irin wanda zai iya haifar da tashin tashina tsakanin ƴan uwa musulmi. Ubangiji ta'ala ya gindaya mana tsarin da in mun bi za mu kyautata alaka da zamantakewa tsakanin mu da juna a cikin surat al-hujurat. Yace ya ayyuhal ladina amanu la yaktar qawmun min qawm asa an yakunu khairan minhum. Ya waɗanda suka yi imani kar waɗansu mutane su raina waɗansu mutane, su yi musu jingili, su yi musu kallon hadirin kaji da raini da wulakanci. Mai yiwuwa waɗanda aka raina ɗin su zama su su Allah ya fi kauna saboda masu raina ɗin. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Kar waɗansu mataye su raina waɗansu mata ƴan uwansu. Mai yiwuwa waɗanda aka raina ɗin su zanto su ne abun so ababen yarda mafiya alkhairi a wurin Allah saboda masu raina ɗin. Sai Allah ce wala talmizu anfusakum, kar ku aibata juna. Wala tanafuzu bil alqab, kar ku rinka jifan juna da suna mara kyau wanda dan uwanka musulmi baya san ki kira shi da shi. Allah ta ce ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah, kiraye su da sunansu suna masu dangantuwa zuwa ga mahaifansu da suka haife su maza, wannan shine adalci a wurin Allah ta'ala. Wala tanafuzu bil alqab bi ismi al-fusuq ba'da al-iman, suna na fasikanci ya mun bayan an samu imani. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, duk waɗanda ba su tuba ba sun daina irin wannan mugunyar halin kiran juna da mummunan suna, to irin waɗannan su ne azzalimai. Sai kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tanibu katiran min adh-dhann, ya waɗanda suka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zace-zace. Ka munana wa ɗan uwanka zato akan abin da baka da hujja baka da dalili akan ta, wannan bai halatta ba. Inna ba'd adh-dhanni ithm, lalle wani sashi na zato akwai zunubi a cikinsa. Akwai zato karɓaɓɓe idan mutum ya buɗe kofa a zargi, mutum ya riƙe ruwan sanyi yana zaune a tsakiyar mutanen da suke da kofunan giya a hannunsu, duk wanda ya wuce yace na ga wani yana kan barasa baya da hujjar da ke ruwan sanyi ne a hannuna, dan shi ya zauna inda za a munana masa zato. Idan mutum ya nisanci inda za a munana masa zato ya riga ya huta, to kuskure ne kai kuma ka munana zaton tare da cewa bai bada kofa a munana masa zato ba. Shine inna ba'd adh-dhanni ithm wa la tajassasu, ku daina yawa juna bin diddigi dan kokarin gano laifin juna cikin abin da yake boye bai bayyana a sarari ba kowa ya gani. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, kar sashi ya rinka bibar sashi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma fihi maytan fakarihtum, dayan ku zai so yi dan uwansa yi naman dan uwansa musulmi bayan ya mutu ya yanki naman sai yake na mutu, fakarihtum tabbas za ku ci haka ba za ku ci haka ba. Inna Allaha tawwabur rahim, wannan kadan ne daga cikin al'amura da idan mun nisance su cikin mugayen hali za mu tabbata a matsayin mu na al'umma. Wannan kuma kike kawwana al'umma ke daure ta zanto tun ta madaurin ki daya. Amma idan al'umma ta wargaje ta zama ba haka ba, al'umma ta zanto ana zaman ƴan murna kowa da inda ya sa gaban ki, wannan yayi nan wannan yayi can, sai ake so a hahado kanka, sai ake san a tattara ta a daure ta da igiya daya. To ba da ra'ayin wane ko da ina ganin wane ko da san zuciyar wane bane ake hada kan al'umma. Ga hanyoyin da idan an bi kan al'umma za ta haɗu. Abu na farko tauhidu masdar talaffi, yanzu to abinda ake kafa hujja da shi a addini ɗaya ne. Tagar da kake nika hannu ka karɓo wajibi ko mustahabbanci, ka karɓi halalci ko haramci, ita ce tagar da nima nake nika hannu in karɓa. To wannan taga kuma guda ɗaya ce. Alƙur'ani abin da ya inganta na hadisin manzon Allah bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina. Kar wani ya kafa hujja da wani abu daban ba alqur'ani ba ingantaccen hadisi ba. Kar wani ya dauki qur'ani da hadisi ya masa fassara ta san zuciya, fassarar da ba ta da goyen bayan fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina. Ko da alqur'ani ka kafa hujja da shi idan yadda ka bashi ma'anar, ko da hadisi ka kafa hujja da shi ingantacce in yadda ka bada ma'anar ta sha bamban da yadda sahabbai suka fahimta, fassarar ka ta zama kishiyar su, to akan jefar da taka fassarar ne a dauki fassarar su. To idan duk mun yarda a haka tare da bambancin launin fata, bambancin yare, bambancin kungiyoyi, bambancin duk wani abin da ya bambanta mu, to mun samu kadarko daga cikin kadarkon da ke hada kan al'umma. Amma idan wani ya ce na yarda da Qur'ani da hadisi bisa ga fassarar sahabbai da tabi'ai ni ita ce hujjata, duk abin da ba wannan ba sai in ya samu goyon bayan wannan yake zama hujja. Ana karɓan ijma'i dan ya samu goyon bayan Qur'ani da hadisi, ana karɓan qiyas dan ya samu goyon bayan Qur'ani da hadisi. Amma duk abin da ba wannan ba ni ban yadda ya zama hujjata ba sai ya samu goyon bayan wannan din. Wani shi kuma ya ce a'a ni a ra'ayina ana iya kafa hujja da mabaki, da zaran na yi mafarki ko malami na yayi mafarki ko jini na yayi mafarki ya tashi da safe tar dalibai ya fada musu ya zama hujja kamar Qur'ani kamar hadisi ba bambanci da juna to kaga annan babu yadda za a yi kai haɗu a duniya dan wannan ya yadda hanyar karba addini Qur'ani da hadisi bisa ga fasarar sahabbai da tabi'ai wannan kuwa dan ya samu goyen bayan Qur'ani da hadisi ana karban qiyasi dan ya samu goyen bayan Qur'ani da hadisi amma duk abinda ba wannan ba ni ban yadda zama hujjata ba sai ya samu goyen bayan wannan din wani shi kuma yace a'a ni a ra'ayina ana iya kafa hujja da mafarki da zaran nayi mafarki ko malami na yayi mafarki ko jini na yayi mafarki ya tashi da safe tar dalibai ya fada musu ya zama hujja kamar Qur'ani kamar hadisi ba bambanci da juna to kaga annan babu yadda za a yi kai haɗu a duniya dan wannan ya yadda hanyar karba addini Qur'ani da hadisi bisa ga fasarar sahabbai da tabi'ai wancan kuwa ana iya kafa hujja da mafarki ana iya kafa hujja da ina gani ina zato ina tsammani to kaga babu yadda za a yi kai haɗu da haka sai an kadaita masdarus salafi Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ومن يتبع الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا wannan ayoyi da na karanto sun dinke mu sun hada mu cewa ba a yadda ba wani ya kafa hujja sai da Qur'ani da hadisi tunda Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah Qur'anin kenan war rasuli hadisin kenan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Qur'anin nan da hadisin nan ba da fassarar ka ba ko fahimtar ka ba sai ya daidai da fassarar magabata na farko tunda Allah ya ce wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi khayra sabilil mu'minin dukkan wanda ya saba manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi dai kenan wa yattabi khayra sabilil mu'minin yabu tafariki wanda ba na mummune ba ai farkon wanda kalmar mummune take gaskatuwa akan shi a duniya sune sahabban annabi sune lokacin da idan aka ce ya ayyuhal ladzina amanu suka ce na'am sun yi daidai dan su suke dare suna tare da annabin aka saukar da dukkan wanda ya ayyuhal ladzina amanu to dukkan wanda ya bi tafarki da ba nasu ba a aqida ne a ibada ne a zikiri ne a istighfari a hailala a sallah a azumi a zakka a zamantakewa a rayuwa a kasuwanci a saye da sayarwa dukkan wanda ya bi tafarki da ba nasu ba inda Allah nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kuma Allah ya shartantawa yahudu da nasara tun wancan lokaci dan ya zama hujja akan wanda zai biyo baya har zuwa ranar tashin kiyama cewa in dai suna so su yi imani to sai in sun yi irin naku in suna so su yi musulunci sai sun yi irin naku fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah ya ce da annabi yake da sahabban da suke tare da shi in ahlul kitabi sun yi imani irin imanin ku to sun shiryu ma'ana in bi su yi irin naku ba fa in tawallaw fa inna ma hum fi shikak in bi su yi irin naku imanin ba fa za su yi irin nasu to za su zama cikin sabani kansu ba zai hadu har abada to haka a yau idan mun yi imani mun yi ibada mun yi zikiri mun yi hailala mun yi komai irin na sahabban annabi kanmu zai hadu in muka kyale na sahabban annabi to kanmu ba zai hadu ba sai wanda yana da zikirin shehuwa ne wanda yana da zikirin shehuwa ne wanda yana bin wata tariqa wanda yana bin wata tariqa wanda yana bin jami'a wanda yana bin kungiya wanda yana bin duk abin da ya ga dama saboda mai in muna son kanmu ya hadu sai mun dawo dan wanda yake bin shehi kaza ba zai sallama mai bin shehu kaza ba wanda yake bin kaza ba zai sallama kaza ba amma dukkan mu zamu iya sallama cewa manzon Allah shine shehul jami' shine shehul duka kuma dukkan waɗanda ake danganta masa ba a cewa kannansa ne ba a cewa ƴaƴansa ne ba a cewa abokansa ne cewa ake yi jikokinsa ne to a dukkan mai hankali kuwa ya san cewa in na sabawa jika na bukatarsa bai kamata jikan in dai mutumin kirki ne ransa ya ba shi bai kuma ka ba ta ya gaba da ni ba dan lokacin da na saba masa to zai ga kuma mun hada ni da shi aure dai shine wajen biyayya ga kakansa idan ko har ya ji haushi mai na saba masa to anan za a samu alamomin tambaya guda biyu ashe abinda kake kai kai jikan ba shine abinda kakanka ya zo da shi ba in ko wanda ya zo da shi ne ashe ban saba maka ba na daidai da kai na biyu ashe kishi kake da kakanka domin da baka kishi da shi idan na bi ki me na karɓa shi rai a ciki daɗi zaka ji na bukatunka to wannan shine ka'idar da duk masu hankali ya kamata su yi da ita abu na biyu kadaita shugaba mai jagoranci guda ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
imam malik ibn anas yace ma minna min ahadin illa ratun wa mardudun alayhi illa sahib hadha alqabr cikin mu babu wani face sai yayi raddi ko an yi masa raddi ya ga akarbo ta magana sa wata amayar masa yace sai mu abucin wannan kabarin sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai duk wanda zamu ba a duniya ko sahabi ko tabi'i duk da falalar sahabbai da imaninsu da ingancinsu ba shike nuna falalarsu da imaninsu da ingancinsu sun yi gafada da gafada da annabi dole dai annabin ya fi su shine ma'asumi wanda baya kuskure sa iya yin kuskure sai dai daidaitun su ya danja ya kuskuren su kasancewar suna da rinjaye na daidai ba shike nuna ba za su yi kuskure ba to dan Allah da bin wanda zai iya yiwa ya kuskure da bin wanda kwata-kwata ba zai kuskure ba ai dan mai hankali ya san cewa tabarkin tsira na cikin bin wanda kwata-kwata baya kuskure shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama atakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum an tuqantahu wattaqullaha innallaha yuhibbul mutaqin sannan kuma abu na uku ya kar jahilci yadan to an ilmantar da mutane an karantar da su inda ke huna da malamai kowa zai bude karatu a gidansa ya sa lafika ya karantar da sahihul bukhari ko sahihu muslim ko tirmidhi ko nasa'i ko ibnu majah ko muwatta na imam malik wallahi na tabbatar manya-manyan masallatai da ake da su a garin nan inda wuri ne da ake baiwa ilimi muhimmanci ya kamata kowanne masallaci na juma'a tun daga masallacin komar gidan mai martaba cikin Kano Alhaji Dr. Adamu Bayero Allah ya zamanin sa zuwa dukkan masallatan juma'a da kowanne sai kaga wani babban malami wani bijimin malami ko masanin tafsiri ko masanin qur'ani ko masanin hadisi ko masanin harkar larabci ya baje kolin darasi na addinin musulunci ya sa bukhari a sa lafika mutane su je su karu a sa muwatta na imam malik a sa lafika mutane su je su karu a sa muktasar salim a sa risala arsala ta ibn abi zaid al-qayrawani a bude sau biyu a sati sau uku a sati tsakanin magharibi da isha'i da asubahi da daddare da lisha'i wallahi idan malamai za su yi wannan ba za a samu wani rikici cikin addini dan ana karatu amma sai aka bar addini a hannun jahilai kaga dole a yi rikici kenan dan haka abinda muke kira idan har muna so kanmu ya haɗu sai a haɗa ilimi ilimi na Qur'ani, ilimi na hadisi, ilimi na abin da zai zama makamanci na fahimtar Qur'ani da hadisi. Sannan abu na hudu a nisanci san zuciya. Kar ya kasance ina kira ga addini kawai don in yi kokari in kafa kaina ko in gina gidanmu ko in kare martaban babana ko shehi na ko wali na, a'a babban abin da muke so in kare martaba ta Qur'ani da hadisi. Ba in daga martaban malami na ko babana ko wani ne ba, babana da malami na idan suna da martaba ta riko da addini ba sa bukatan goyen baya na dakin tallafa musu ubangiji ta'ala ne zai daukaka su gurgurdan imanin su da takawar su da salahar su ni ba abin da zan kara musu ko da rage musu dan in na tani zan tsare su to wannan ina da rike na in ban da kuma wa zai tsare su wa zai kare martabar su ake wajibi ne ga kowane mutum yayi abin da zai tsare martabar sa ko da bayan mutuwarsa amma ba mutum baya mutuwa ya bar gadon sa ga hannun ƴaƴansa su tsare gidansa ubangiji madaukakin sarki ne ke tsirya mutum gida kuna karanta suratul kafi kun ga kissar mutumin da ya mutu ya bar ƴaƴa marayu ya binne dukiya a karkashin katanga katanga ta zo za ta fadi Allah ya turo annabi guda shine annabi khadir ya zo ya tallafe katangar kar ta fadi dan kar ta fadi a nemi gyaranta wajen azhar sakin gini a gano wannan dukiyar yara ne kanana ba su zama baligai ba mutane su cinye musu Allah ya turo annabi ya hana katangar faduwa aka tsare ta bata tashi faduwa ba sai bayan sun girma lokacin da in sun tashi su za su haka da kansu da sun gane sun gane dukiyar baban su ce saboda mai aka musu wannan gatan dan sallar su da azumin su a'a ba dan sallar su ba da azumin su wa kana abuhuma saliha Allah ce dan baban su ya zama nagari cikin bayin Allah fa arada rabbuka an yubla ashdahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ابو نبيار gabatar da bukatar addini akan bukatun kaina akwai wanda ya yadda addini ya ci gaba amma yan hanci zo ka wuce in aka ce wani zo ka wuce ba zai dai ga wannan ba addinin ya ci gaba ko da wannan ya fi inganci ya fi sala to kaga anan gurin babu yadda zai kan al'umma ya hadu idan a cikin al'umma akwai irin wannan akwai wanda ya yadda addini amma in an bi ta kofar gidansu in ba a bi ta kofar gidansu ba kar ai dole a sallama musu kawai ayi addini to kaga ba zai yi ba dole in sallama wani ya fi ni cancanta dukkan wanda ya san wanda ya fi ni cancanta ya sani sai dai rashin gaskiya ta dan adam da san zuciya da siffofi guda biyu da Allah ya siffanta dan adam da su innahu kana zaluman jahula su hana dan adam yayi itirafi amma wallahi duk wanda ya ga wanda ya fi ya sani wanda ya ji wanda ya fi ya sani amma sai dai zalunci na dan adam da san zuciya ya hana ya sallamawa wani ya hana ya sallamawa wani ya hana ya sallamawa wani da haka sai mu yake zuka tamu lokacin da duk aka zo ga wani abu addini zai ci gaba ko ni ina ganin bukata ta ba za ta biya ba ai idan addini ya ci gaba bukata ta ta gama biya amma idan dauka sai in bukata ta biya, koda hakan zai dawo addini yaci baya, to kar in dauka fa cewa ina da wata daukaka bayan addini yaci baya. Duk abin da na samu a duniya aikin manza ne, ba ni da wata daukaka, ba ni da wani daraja ko mutunci. Allah ya ce da mu wata zuwa bi hablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا زوقا كالآية. ابن جرير الطبري في كتاب ثلاثة سيري يا رويتهم كان إن كنت تنسن زوق عبد الله بن مسعود يتي حبل الله على جماعة كنا جماعة المسلمين يا رويتهم دقة وتنسوا دقة تكن صلاة دداما هو الذي سن زوق عليك وده فسر حبل الله كنا وتو القرآن وده فسر حبل الله كنا الإسلام مسلمين وده فسر حبل الله إخلاص العبادة لله وحده kaban ce niyya don Allah kadai shine hablul lahi wa atatimu bi hablul lahi bayin ibnu jarir ya kawo dukkan wadannan maganganu sai yazo zai fassara aya sai ce tamassaku bi dinillahi allazi amarakum bihi ku riko da addinin Allah irin wanda ya umarce ku da shi ba irin wanda ku kuke tsammani ko kuke zato a matsayin addini ba irin wanda ya umarce ku cikin qur'ani da ingantattun hadisan manzansa sallallahu alaihi wasallam wa ahadahu allazi ahidahu ilaykum ku rike alƙawalin Allah da ya kulla tsakanin ku da shi fi kitabihi cikin littafinsa min al-ilfa a sanu sabo da juna wal istima da haduwa ala kalimatul hajji kan kalma ta gaskiya kar a haduwa kan kalma ta ƙarya kan kalma ta gaskiya wat taslimu li amrillah kuma a sallama wa Allah kowa ya sallama wa Allah kar wanda ya kawo son zuciya cikin batun addini ya ɗan uwa a madadin kaina a madadin dukkan ƴan uwa ahlus sunna na fadin wannan jiha mai girma muna miƙa godiyarmu ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero bisa ga karɓar bakuncin mu da yi da hantsi jiya ranar Alhamis kenan, yayin da muka kai masa ziyara ta musamman domin gabatar da koke-koken mu dangane da matsaloli da muke fuskanta a wajen ƴan uwanmu musulmi mabiya ɗariƙo na sufai. Mun karanta masa matsaloli da muke fuskanta a bi mu masallatan mu, a jajjefe mu, a hana mu mu yi karatu, a hana mu gina masallaci, a hana mu gina makaranta. Duk inda mutum ya wuce a zage shi, mace ta sa hijabi ta wuce za ta je makaranta, a tsine mata a zage ta, a zage malamin da yake karanta da ita. Amma in ya mura arniya tana yawo da tiket a cikin Kano ba wanda yake mata komai. A yanzu haka arna suna can suna gina katafaren toci a dawakin dakata ba tare da izini ba tare da komai ba. ƴan sanda arna cikin ƴan sandan jihar Kano waɗanda suke nan arnansu sun je suna ba su kariya wajen ƴan sanda 100 cikin tsaronsu don kar wani ya kai musu farmaki. Amma ka zo za ka karanta Ahlari kai laifi, za ka karanta Ismawi kai laifi, za ka karanta arba wani hadis kai laifi a cikin garinka, a cikin ƙasarka, inda kake jin kana da aminci a ciki. To waɗannan matsaloli da zage-zage da ci mutuncin malamanmu masu rai da waɗanda ma waɗansu sun mutu, a zage su, a ci mutuncinsu, a yi musu ƙage, mu ga abin ya yi yawa matuƙa ƙwarai da gaske. Sai muka tashi muka dunguma zuwa gidan mai martaba sarkin Kano, muka karanta masa dukkan matsalolin da suke shafar mu a kan, kuma ya saurare mu, kuma ya ba mu haɗin kan cewa zai kafa kwamiti na musamman, ko ya riga ya kafa kwamiti na musamman na malamai da za a tsara a yi nazarin waɗannan al'amura. A madadin haka yana ba mu haƙuri, yana kiran mu da mu kai zuciya nesa, ko mu ci gaba da kira zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanati, ta hanyar hikima, ta hanyar kyakkyawan wa'azi, ta hanyar mujadala billati hiya ahsan, ta hanyar rashin mayar da martani koda wani ya zage ka, koda wani ya ci mutuncinka, koda wani ya yi maka kaji, muka kuma nuna masa aniyar mu ta karaɗe dukkan ƙananan hukumomi na jihar Kano guda 44 don wayar da kan mutane wajen siyasa mai zuwa, wajen zaɓe, wajen yin rajista ta zaɓe, wajen ƙoƙarin mallakar katin zama ɗan ƙasa. Duk lokacin da abin ya zo ya goyi bayan mu 100% kuma ya nuna yana tare da mu akan waɗannan kyawawan ayyuka namu. Saboda haka wannan ba ƙaramin cin nasara bace ba gare mu, mu ahlus sunna ne cikin wannan gari gaba ɗaya. Muna godiya ta musamman ga martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero bisa ga wannan Allah ya saka masa alkhairi. Allah ya albarkaci zurriyarsa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata bayansa. Ubangiji ta'ala ya ƙara kimsa masa adalci. Ubangiji ta'ala ya ƙara masa mashawarta na gari. Ubangiji ta'ala ya ƙara masa mashawarta na gari wanda in ya tuna alheri su karfafe shi ya yi. In ya manta su tunatar da shi ta hanyar da ta dace. Alal haqiqa haka muka yi zato da matan kafin mu je, kuma da muka je sai muka samu abin da yafi ma yadda muke zato tattare da shi, kuma sakamakon hakan ba mu taba kai ƙara makamancin wannan ba ta irin wannan kari. Na ce makamancin wannan a matsayin mu na dukkan ahlus sunna na jihar Kano gaba daya ta irin wannan karo, lokacin da waɗansu suke zage-zage su yi ƙarairayi su ce wai akan wannan mimbari wai na taba ambaton sunan wani malami da sunansa da kaza, ɗansa na ce wai yanzu haka lokacin da nake hutubar nan yana cikin wutar jahannama. ina jin akwai wadansu a nan masallacin wadanda tunda aka bude masallacin zuwa yau din nan ba su taba yin bashi ba sai in ba su da lafiya ko tafiya ta kama su kuma dukan hudubomin da ake ana sajjalawa a je a bintiki dukkan kasar da aka taba yin hudubar nan ina aka ji wannan magana to amma wata magana ce da ake san a tashin hankalin jama'a kuma ake ganin in ba idan aka fada ba hankalin ba zai tashi ba to duk da abin ba a yi to ba ra'ayi ƙarya din da aka tashi hankalin jama'a to amma ubangiji subhanahu wataala ya riga ya kare al'umma ba su tunzura ba ya riga ya kare al'umma ba su dauki karerai da jita-jita ba ya riga ya kare al'umma suna nan suna bincike kan dukkan zancen da aka ce wane ya ce sai sun gudu digi wannan duk ba su biya bukata ba sai aka dauki kaset waɗanda aka yi su a shekaru daban-daban a ranaku daban-daban aka yi ainihin ɗinsu aka kukkulla aka harhaɗa sai da duk mai saurare za su bashi wata fahimta wadda ba shi mai karatu yake nufi ba maganar da na yi a shekara da ta wuce ba irin ta ce yanzu nake yanzu ba fahimtar waɗansu al'amura na a shekara goma ba ita ce fahimta ta a yau ba matsayina akan waɗansu matsaloli a da ba su ne da yanzu ba amma sai a ɗauka sai a jona sai a harhaɗa sai a bayar da shi kasa ɗaya wani kuma allazi ta wallahi kibrahu ya ɗauki nauyin buga shi da ya haɗa shi da rarraba shi wai dukkan wannan ya taimaka wajen amurkushe suna wannan ya taimaka wajen wai mai martaba sarkin Kano yake so ya zo ya hana hudubar juma'a a nan wurin ya hana yin karatu a masallacin gadon kaya yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to amma kuma kai kadara ta riga ta ta bukata ba ta biya ba kuma da izinin ubangiji ba za ta biya ba abinda muke roko ga Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya duk inda take ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata ya ubangiji abinda muke kai na kira zuwa ga littafinka da sunnar annabinka idan akwai kurakurai a ciki ya ubangiji ka nuna mana waɗannan kurakurai don mu gyara ka kuma gafarta mana kuskuren da muka yi idan kuma daidai muke kai ya ubangiji ka ƙarfafi gwiwar mu akai ka ba mu nasara ka ba mu juriya ta fuskantar kowane irin kalubale na gida da na waje ka ba mu arzikin jurewa akan wannan tafarki ka karɓi rayuwar mu akai ya Allah muna roƙonka da mu da malaman mu da sarakunan mu da shugabannin mu ya ubangiji ka karɓi rayuwar mu muna masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa mu cikin ceton annabinka badaɗinka shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tace mu a ƙarƙashin tutarsa ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za su kwankwada daga cikin tafkin sa da ake masa alƙawli Allahumma izil islam al muslimin wa azil sikr al muslimin wa dammir a'da ad din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad din ya rab al alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in